và chi mày dân khùi à. Jama'a assalamu alaikum. A cikin shirin na makon jiya mun so mu tattaunawa kan badakalar zargin kwamitocin majalisar dokokin Najeriya da neman shugabannin jami'o'in kasar da su ba da toshiyar baki ta kuɗi naira miliyan 8 kowannen su kafin amince da kasar su a kasafin kuɗin shekara ta 2025, wato miliyan 4 na kwamitin majalisar wakilai da kuma miliyan 4 ga kwamitin majalisar dattawa. Akan waɗannan zarge-zargen ne muka so mu tattaunawa da shugaban kwamitin majalisar wakilai kan ilimin jami'a, Abubakar Hassan Fulata, kafin lokaci ya mana halinta. A yau kuma za mu kawo muku ci gaban wannan tattaunawar. Shi wannan shugaban ita jami'ar ta tarayya ta Gusau, wanda ake kira Mu'azu Gusau, da ka ambata Mu'azu Abdullahi Gusau, ka ce ga takun sakar da kuke yi, amma bincike ya nuna cewa shi ya yi turjiya ne, ba kuma wannan karon ne ya fara turjiya ba, dama kun yi tsammanin zai yi turjiya, shi yasa har kuka ki kokarin shishi ta shiga hukumar.
Da farko ma tukuna na ga maka mun je gaba daya oversight, mun je kaida aikin mu ne mu ziyarci kowace jami'a mu duba takardun su, kudaden da aka ba su na bara ya suka yi amfani da su.
Ka ce ba ku je Gusau ba?
Shi Gusau an sa mun je muna ga in tsaya waye,
amma ba ku je din ba?
Ai ba sai amanna ba sai kai jika abin tukuna ba a abin nan ba, ai sai mun rubuta shugaba ya amince za mu zo rana kaza, eh muna ayi da ku zo, idan mun zo wa za mu gani ya ki zama. Na biyu muka kira shi Zaria, muka ce yazo ya samu to, tunda baya so mu je daga duk alamu baya so mu je Gusau din, yazo ya samu a Zaria jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria yake zuwa. Na uku muka ce shikenan, idan baka san Zaria ka zo ka same mu a Abuja, ka zo ka kawo takardunka na yadda kai amfani da kudaden waccan na shekara can yake zuwa. Amma da ban da kike so abin nan, muhimmin abin da kike so ga maka shine wanda ya gada, wanda ya gada yanzu zan ce da nake ina kurkuku, ina abin nan kurkuku na kuje irin wannan din ba dakala da kudi,
to saboda kuna da wani abu da kuke zargi akan sa ne,
ai bai zuba ba ya kawo takardunsa, a ba sai mun duba ba tukuna ya kiyan ba ya da ya zo ai,
to kenan ba ku da wani laifi da kuke zargin sa,
ai ba sai ya kawo takardunsa mu gani,
to me kuke tunanin yasa bai haɗu da ku ba?
Yana ganin yayi laifi da ba su abincika,
amma shi yana ganin wannan kuɗin ne kawai bai baya so ya biya
saboda wannan kuɗi, ai bai ma zo ba ai, wannan kuɗi ba a tambaye kuɗi ba ai, ba amma bai ma zo ba tukuna ai.
Ana cewa kuna bin wata hanya ta musamman don ganin cewa kun samar da ko kuma kun nemi waɗannan kuɗin ba tare da an sani ba, ta hanyar yin amfani da wasu waɗanda ba su da wata kila alaka kai tsaye,
to su waye sai a faɗe su,
suna amfani da asusun ajiyar su, suna amfani da wasu sunaye na daban,
to sai a faɗe su, ai akwai kuma yin bincike kamar East ICBC, EFCC, sai a faɗe su suwaye, a ba ka zo ka zo ka ce kawai kana zagin kasuwa, sai gashi ga yadda aka yi, sai ka bada hujja, ba za ka zo ka zo shikenan kana so dan kana so kawai ka ɓata mutane suna, ka zo ka ce gashi kai an nemi kuɗi a hannunka.
To amma yanzu honorable wannan ba fa,
amma mu muna da hujja, idan zan yi magana zan ce wane ka yi sata kaza, na je makarantarka na same ka ka saci miliyan dubu kaza, ga hujjata.
Ai irin wannan shi aikin jarida, ai kaga shi kuma wani abu ne daban wanda ba lalle ne sai an ambaci suna ba, amma dai za a kawo maka korafi
kuma idan abun ya je kotu fa ya zai yi,
shi wannan kuma dole a bayyana.
Yawwa,
to yanzu tunda haka din ne, yanzu tunda an yi wannan zargin, yanzu wani mataki kenan za ku dauka?
Mataki shine na farko dai a matsayin majalisa, kuma ikon da tsarin mulki na Najeriya ba mu, idan mun kira mutum ya ki zuwa, na farko dai majalisa za ta yanke hukunci na ɗaya wannan makaran wa'annan makarantu a hana su kasafin kuɗi ɗaya kenan. Na biyu kafin a hana su, majalisa da iko ta sa inspector general da 'yan sanda ya kamo su ya kawo su majalisa, kuma a ƙarƙashin dokar Legislative Privileges Act, Privileges and Powers Act, idan an kawo su bayan an gama abin nan zaɓin fi ƙarsu ko ga kotu su amsa tambayar bijirewa majalisa, in an same su da wani laifi ɗaurin shekara uku ne, amma yanzu dai bamu kai ga abin nan ba matsayin da zamu kai zamu abin nan shine mun kida su har sau uku sun ki zuwa saboda haka zamu ga wa kakakin majalisa ya bada warrant of arrest wato dokar kamu
shine kamo mutum na'am shine na farko ko ku dakatar da kasafin kuɗi saboda kasafin kuɗin ai ba su shugabannin zai shafa ba daukacin
idan an zo ai irin wannan idan an zo ai ba a dakatar da albashi ne ma'aikata
na'am to su kuma ai karatun yara zai
ba a dakatar da albashin ma'aikata
a ina nufin shi kuma karatun yara ai zai tsaya tunda zai babu kuɗaɗen tafiyar da karatun
a kai kun kai gore gore da sun da biya albashi ai
okay
za a biya albashi za a biya amma sauran kudade ya danganta ga hukuncin da ita kanta majalisa za ta dan gabatar ba'asi a gaban majalisa za a yi min gyara kuma za a iya amincewa da abinda muke abinda gabatar
to bari mu jingine
kuma bugun da tsaya tukuna bugun da ƙari wasu daga cikin wani shugabanni a auditor general na Najeriya gaba daya
binciken kudi
na bugun gaba daya ya bincike su ya kawo mana rahoto cewar kudaden su ba su sarrafa kudaden su yadda ya kamata ba kuma an buƙace su da su gawo wa gwamnati wasu kudade wasu wanda suke zuwa abin din wani bayani yana hannuna kuma zan gabatar shi a gaban majalisa kuma idan majalisa karba ya dangata kuskucin da za ta aiki ni ba ni na bane ni iyaka ta da gabatar da ba'asi cewar wa'annan makarantu 1 2 3 sun gaba sun samu matsala wajen sarrafa kudaden su saboda auditor general dama shi auditor general a tsarin aikin sa majalisa yake kawo rahoton sa ya kawo rahoton sa shi ba ni ne ba committee na bane ba wanda suke zargi bane auditor general ne bincikin kudi ya kawo karan su ya kawo majalisa kuma aka kawo hannuna na nemi su zo su yi bayani musu su zuwa saboda haka ya danke ga majalisa su gabatar da su zo abin majalisa ta yanke hukunci me za a yi da su wayannan shugabannin jami'o'i
Idan muka ajiye maganan zargin da ku ake muku 'yan majalisa a gefe muka koma maganan mu ta farko cewa kai kanka ka amince cewa cin hanci da rashawa na ɗaya daga cikin abubuwan da ke kawo tarnaƙi ga cigaban ilimi a Najeriya a matsayin ku na masu sa ido wato kuna da wani shiri ko kuma akwai wani abu da kuke yi don ganin cewa kun yaƙi wannan mummunar ɗabi'a a bangaren ilimi musamman na jami'o'i
ai shikenan ai duk wanda aka same shi da babakire da handama da cin kuɗin jami'a ka gani na baka guda daya ya kurkuku wannan ilaka iyaka mu fallasa wannan bayanai cewar wane kaza ya ci kuɗi kaza ya danganta ga hukumar EFCC ko ICPC su gabatar da abin su kamo wanda ya ci wannan kuɗi su gabatar da shi a gaban hukuma a gaban kotu kuma in an same shi da laifi sabu kurkuku
to amma kana ganin wannan kokarin yana haifar da ɗaya haifar da su kamo kuma ne kyau
zai tsotar ba zai dakatar da gaba ɗaya ba amma zai tsawartar
watakila menene kake ganin makomar bangaren ilimi yanzu a Najeriya
da yadda Allah kaga da na zama shugaban wannan committee na farko na zo na tarar an yi yajin aiki wata takwas saboda tsarin biyan albashi na jami'o'i muka kai koke ga shugaban ƙasa ai gyara akwai wani tsari na IPP a biyan albashi na bai daya aka gwamutsa albashin jami'o'i da kwalejojin ilimi da kuma polytechnics gaba an gwamutsa su da ma'aikata sauran ma'aikata na office saboda haka wannan ta sa wato jami'o'i an hana su daukan ma'aikata an hana su kuni allowance na malamin jami'a idan aka sa shi a cikin wannan tsarin albashi sai kwamfuta ta dauke shi saboda
an gurɓata tsarin
saboda haka muka yi koke mu gabatar shugaban ƙasa koken mu muka ce dan Allah da annabi wannan ita ce ummul aba'isin rashin zaman lafiya a jami'o'i shugaban ƙasa ba da amince ya amince aka cire yanzu wannan abin din aka cire malaman jami'o'i da polytechnic da college of education duk aka cire daga tsarin wannan a ƙarshen gwamnati aka samu wannan nasara na biyu aka kawo koke cewar shugaban ma'aikata ta Najeriya ita take ba da take da ikon ɗaukar malamai da jami'o'i wannan wani ce ai ba abin da ya hada shugaban ma'aikata na Najeriya da kuma ɗaukar ma'aikata a jami'o'i
masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda zamu kawo muku wani sabon shiri. Yanzu a madadin bakon namu dan majalisar wakilan Najeriya kuma shugaban kwamitin ilimin jami'a na majalisar Abubakar Hassan Fulata. Sai Dadi Balawaye da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.